نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتزات شق مسلمتي zaki shiga addinin musulunci zaki shiga addinin musulunci ke kika yadda da amincewar ki ko wani yace miki dole ki shi musulunta to me ba ki sha'awa kike so ki musulunta Alhamdulillah Rabbil Alamin daga ina kike Okay kina zauna a Bauchi to zan ga ya miki abinda ake shiga addinin musulunci da shinkin amince kin musulunta ashhadu abinda na fada zaki fada ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce daga yau da amincewa ta da yarda ta na yadda babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma na yadda annabi muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da alqur'ani kin yadda da haka da kina wani addini to daga yau kin shaida annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane kin yadda da haka to wannan shine musulunci me sunanki gambo dama haka ake kiranki gambo dokas okay yanzu kina so a ci gaba da kiranki gambo wani suna kike so ta tace daga yau a dinga kiranta da suna Aishatu musulma dan haka Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a musulunci ya baki albarkan mai wannan suna nana Aishatu malama ce yar malami matar malami so dan haka ya kamata kije ki karatu sosai na addinin musulunci kin ga matan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama kuma ita ce ta daya a ilimi a mata tana da ilimin Qur'ani da hadisi da ilimin magani da likitanci da ilimin fannoni masu tarin yawa har ma ana cewa ba ai mace kamarta ba a tarihi wajen ilimi to ki yi kokari ki koyi da ita kuma ga babanta Sayyidina Abubakar babban mutum ne a cikin wannan addini kuma ita ma babban mace ce kuma ga ta a karkashin babban mutum mafi daraja halitta baki daya shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da haka muna fata Allah ya tabbatar da ke a musulunci akwai yan committee mu yanzu su tattauna da ke su ji ta yaya za su karantar da ke addinin musulunci muna da shashi na mata waɗanda za a tura ki gurin su domin su miki bayani cikakke akan wannan addinin da kika shigo da kuma littattafan da ya kamata ki fara karantawa yanzu a matsayin ki na sabuwar musulma Allah ya tabbatar da mu da ke a cikin addinin musulunci amin نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1437 wanda yazo tara ga watan 6/2016. Muna nan a cikin farkon suratul Fatiha. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم wannan jumla ta bismillahir rahmanir rahim Malam Ibn Kasir yace iftataha bihas sahabatu kitaballah sahabbai sun rubuta bismillahir rahmanir rahim a farkon littafin Allah wattafaqal ulama'u malamai sun hadu ala annaha ba'du ayatin min suratin namli cewa bismillahir rahmanir rahim an yi ittifaki wani shashi ce a cikin wata aya a suratin namli innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim thumma ikhtalafu daga baya bayan ittifaki akan cewa an rubuta ta a farkon alqur'ani da kuma ittifaki da suka yi cewa ita basmala tana cikin shashin wata aya a cikin suratul namli to daga nan sai kuma suka yi sabani hal hiya ayatun mustaqillatun ita basmala aya ce mai zaman kanta fi awwali kulli suratin a farkon kowace sura daya kenan aw min kulli suratin kutibat fi awwaliha ko kuwa duk wata sura da aka bude ta da bismillahir rahmanir rahim ita ma wannan aya ce a cikin wannan sura din aw annaha ba'du ayatin fi kulli suratin ko kuma shashin aya ce a kowace sura magana uku kenan aw annaha kazalika fil fatihati duna ghairiha ko ko ita basmala aya ce a cikin fatiha banda ragowar surori biyar kenan aw annaha innama kutiban lil fasli ko ko an rubuta ta ne don a rabe tsakanin sura da sura ita ba aya bace mai zaman kanta a an rubuta ta ne don a rabe tsakanin wata sura da wata sura la annaha ayatun ala aqwalil ulama ko ba aya bace mai zaman kanta a maganar wasu malamai wata ma za ta shiga addinin musulunci kina so zaki musulunta daga ina kike daga ina gagarabami gari ne ko unguwa okay a daidai ina yake garin gagarabami okay ako ne ko pindiga karkashin ako yake ko to ke kike so ki musulunta ko wani ne ya takura ki yace ki je ki musulunta dole ke kike sha'awar musulunci da kanki ko to zan gaya miki abinda ake shiga musulunci da shi ashhadu abinda na fada zaki fada ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Abinda kika ce na sheda, na amince, na yarda, babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Kin yadda da haka? Kika ce kuma kin yadda, kin amince Annabi Muhammadu manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da Alkur'ani. Kin yadda da haka? Kina wani addini da? To kin yadda Annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, ba dan Allah bane? Kin yadda da haka? To amincewarki da waɗannan abubuwa guda uku sun maida ke musulma. Menene sunanki? Dama can Balkisu sunanki? To kina so a ci gaba da kiranki Balkisu? To shikenan, sunanki Balkisu musulma. Dama a cikin littafin Yahudu an rawaito wannan mata wacce aka kawo kissata a cikin suratul Namli game da Annabi Sulaiman, wa mura'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim. An ce sunanta Balkisu ko Bulkisu ko Bilkisu, amma sunan bai zo Alkur'ani ba, bai zo a hadisi ba, amma dai Yahudi sun ce sunanta kenan tunda ba mu da dalilin musawa. Kuma an ce abinda suka faɗa wanda bai ci karo da namu ba mu karba, dan haka sai a ci gaba da kiranki Balkisu musulma. To Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci. Akwai ƴan kwamitin mu suna nan mata, bangaren mata za a tura ki bangaren su domin su fara koya miki abin da ya hau kanki na gaggawa, da kuma dora ki akan yadda zaki samu ilimin addinin musulunci, da kuma yadda za a tattauna da iyayenki da ƴan uwanki domin su baki ki addinin ki ba tare da takurawa ko matsantawa ba. Allah ya tabbatar da mu gaba daya a cikin addinin musulunci. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wannan jumla ta basmala mun ji Malam Ibn Kasir ya kawo mana maganganu kusan guda shida na malamai dangane ga matsayin basmala. Abu na daya shine bayani akan cewa sahabbai sun yi ittifaki akan rubuta basmala a farkon Alkur'ani. Na biyu, sun yi ittifaki cewa basmala wani shashi ne na aya a cikin suratul Namli. Sannan sun yi sabani cewa ita basmala aya ce a farkon kowace sura. Sannan na uku, shin ita basmala an rubuta ta ne a cikin farkon kowace sura domin ta zama aya, ko domin a tantance ƙarshen sura da farkonta? Sannan ita suratul Fatiha basmala aya ce a cikinta, ko ku a aya ce mai zaman kanta, ba za a kirga ta a cikin ayoyin suratul Fatiha ba? Ita to wannan akwai maganganu na malamai masu tarin yawa, amma mafi mahimmanci mu san abinda ita basmala ta kunsa ta bangarori guda biyar. Bangare na farko dangane ga li'irabin ita basmala. Za mu ga in ka kalli basmala da kyau a cikin mushafin da ke hannunka, zaka ga bismillahir rahmanir rahim akwai ba'un a farko, daga nan sai ismu, sai kuma sunaye guda uku na Allah: Allahu, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu. Waɗannan kalmomi guda hudu wanda suka zo a cikin wannan sura za mu bi ɗaya bayan ɗaya domin mu tantance su. Na farko dai malamai sun ce ba yadda za a yi a tsari na larabci a fara magana da harfu jarri. Duk inda ka ga harfu jarri, to akwai wani abu da aka cire. Ba za a fara magana farkon magana a sa harfu jarri ba, face akwai wani abu lalle. Wannan ittifaki ne tsakanin masana ilimin nahwu. To tunda an yi wannan ittifaki, kafin bismi akwai wani abu kenan, wanda ita bismi ba'un din nan take ta'alluki da wannan abun. To wasu malaman sun ce wannan mubtada ne, wato ma'anansa ibtida'i bismillahir rahmanir rahim, ma'ana farawa ta da sunan Allah mai rahama mai jin kai. In an dauki wannan shine abin da aka cire, da aka bismillahir rahmanir rahim ya zamo fi mahalli raf'in khabaru mubtada. Na biyu waɗanda suka ce abinda aka cire fi'ili ne. Fi'ilin nan ɗayan uku ko dai fi'ilu madin kace bada'atu bismillahir rahmanir rahim ko abtadi'u bismillahir rahmanir rahim ko ibda bismillahir rahmanir rahim. Ma'ana ko dai zama fi'ilun madin sai zama bada'atu fi'ilun wafa'il bi bismillahir rahmanir rahim sai zama wannan jumla din fi mahalli nasbin maf'ulin bihi ko zama abtadi'u ana sai zama abtadi'u fi'ilun mudari marfu'un bi dhamma ana fa'il bismillahir rahmanir rahim fi mahalli nasbin maf'ulin bihi ko ibda'a fara sai zama fa'ilun anta bismillahir rahmanir rahim sai zama fi mahalli nasbin maf'ulin bihi. Wannan shine ɗayan uku da aka fassara ko ɗayan biyu da aka fassara ma'anan bismillahir rahmanir rahim cewa na fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko farawa ta da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Wato idan fi'ili ne zai iya zama fi'ilun madin ma'ana bada'atu kaga fi'ilun wafa'il bismillahir rahmanir rahim sai ta zama fi mahalli nasbin maf'ulin bihi ko kace abtadi'u ina farawa fa'ilun sai ya zama ana bismillahir rahmanir rahim sai ta zama fi mahalli nasbin maf'ulin bihi ko kuma ibda'a kai fara wato ana baka umarni ne fara sai zama fa'ilin anta bismillahir rahmanir rahim sai zama fi mahalli nasbin maf'ulin bihi ko kuma sai zama ibtida'i sai zama mubtada bismillahir rahmanir rahim sai zama muta'alliqun bi khabarin mahzub taqdiruhu ibtida'i istaqarra ko ka'inun ko mustaqirrun bismillahir rahmanir rahim. Wannan shine ma'anan wato cewa ba a fara magana da harfu jarrin dole wani abu ya gabace shi. To amma dangane ga ita ba'un din nan wacce tazo a farkon wannan jumla wato na fara da muna fassara ta da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Sannan na biyu al-ismu wannan suna da aka ce ismu da sunan sai aka ce Allah da sunan Allah kaga sunan ya gabaci sunan Allah da sunan Allah kamar suna am ne da suna khas da suna shi suna asali a larabci an tsago shi daga ɗayan guda biyu ko dai daga al-ismu daga sama yasmu sumu sama yasmu sumu asumu yana nufin al-ulu ɗaukaka kenan sai zamo yana sawa mutum suna ne dan ya ɗaukaka kuma ya nuna mana tasirin suna akan dan adam ba abinda ba shi da suna a duniya ko akwai shi da haka dan adam ma ana sa masa suna shi yasa aka ce in za a wa mutum suna a sa masa suna mai kyau domin za a tashe ka da sunan ka ranar alkiyama. Idan an sa ma suna mara kyau sai ya lalata ma rayuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya canza sunan namiji ya canza sunan mace ya canza sunan kabila ya canza sunan gari idan yaji sunan ba shi da ma'ana ko sunan yana dauke da wani sharri ko wani bala'i ko wata musifa ko wani tashin hankali ko wata ma'ana mummuna ko tsauri ko wahala ko kuna ko wuta ko tsandauri wani dai abu dai mai tsanani wanda ba a son sa to sai annabi ya canza shi zuwa ga suna mai kyau. Wani mutum ya zo da suna ana kiransa tsanani sai annabi ya ce sunanka sauki sai ya ce a'a aini iyaye na sun sanni da tsanani da aka aban min sunana. Annabi ya ce to shikenan da aka ban masa tsanani da shi da ƴaƴansa da jikokinsa da tattabakunansa duk sai da suka shiga tsanani sakamakon sunan babansu tsanani da tsauri da tsandauri. Idan ka zo sunanka kunci sai annabi ya canza maka zuwa yalwa. In ka ce kunci ne kai sai ya ce sunanka yalwa. In ka ce bala'i ne kai sai ya ce alheri ne kai. Saboda haka yana canza suna kowa ya duba sunansa in ya ga ba shi da kyau to ya kokari ya canza. Ko suna ne ake maka ko lakabi ko alkunya kaga ba shi da ma'ana mai kyau to ka canza domin an ce suna daga sumu ne sama yasmu sumu wato daga daukaka ne kenan sunanka an sa ma shi ne dan ya daukaka kai martabaka. Ko kuma minas simati as-simatu yana nufin alama sunanka alamarka ne sunanka unwan dinka ne address dinka ne da shi ake gane ka dan haka kenan a sawa mutun suna mai ma'ana, a sa masa suna mai kyau, in ba shi da suna mai kyau a canza zuwa suna mai kyau. Yanzu da yawa mutane sukan dauko suna daga jikin jarida ko daga Facebook ko daga Twitter ko daga WhatsApp ko daga internet, da an ji suna a baki mai dadi kawai sai a sawa mutun, ba abun ma'anarsa da abun da ya kunsa. Wani sunan da za a fassara mashi in ka dinga gudu ba san da zaka tsaya ba saboda munin sa. Dan haka a dinga neman malamai suna ba mu sunaye masu kyau. Wai yau an wayi gari sa sunan Khadija da Hafsa da Aisha, sai a ce wai sunan tsofaffi ne, sai a je a nemo wani larabci larabci, watakila ma sunan jinjirin jaki ne, sai a makalawa mace ko a makalawa namiji, sai kaga daga baya abubuwa sun rikice, to ashe sunan ne ba shi da kyau ko ba shi da ma'ana. Dan haka kenan suna imamina sima wanda yake nufin alama, ko mina sumuwi wanda yake nufin daukaka wato da martaba. To sai sunan Allah subhanahu wataala Allah, wannan suna an yi maganganu guda biyu dangane ga asalin sa. Wasun ce suna ne murtajal. Me ma'anan murtajal? Sunan da ba a tsago shi daga komai ba, kawai sunan Allah ne, ya zama kawai proper noun ne akan Allah, baya daukan wata fassara, kawai Allah Allah shikenan. To asalin sa larabci ne ko ba larabci bane? Wasu ka ce asalin sa larabci ne, wasu ka ce a'a asalin sa daga suryaniyanci ne, wasu ka ce to alam ne ko sifa ne, wasu ka ce alam ne, wasu ka ce sifa ne. Wanda suka ce kuma wannan suna tsago shi akai mushtaq ne, to sun ce daga ɗayan uku aka tsago shi, ko daga alaha, aliha ya alahu ilahatan bima'ana abada ya abudu ibadatan, wato ana nufin alma'aluhu alma'budu, wanda ya cancanci a kadaita shi da bauta kada a hada shi da abokin tarayya, shine ma'anan alma'aluh. Wasu kace a'a daga alaha ne ilah, daga ilah ne ilah, yana nufin istatara, abinda ya buya ba a ganin sa. Haka kenan ma'anar sunan shine Allah mai suna da ya bayyana da sufofinsa da ayyukansa amma ya buya da zatin sa ba a ganin sa. Ko kuma daga alaha yana nufin tahayyara, wanda kwakwale ba sa iya gano hakikaninsa. Duk kwakwalwarka, duk tunaninka, duk iliminka, duk karatunka, duk zurfafa bincikenka, ba za ka iya gano hakikanin Allah yadda yake ba, saboda bai nuna maka ba. Domin duk wani abu da za ka san shi a duniya, za ka san shi ne kawai ta hanya uku. Na farko mushahadatuhu, ka gan shi da kanka, a ce ka gan shi ka ce na gan shi. Walaysa al-khabaru kal-mu'ayana, wato abinda ka gani da idonka ba daidai yake da abinda aka baka labari ba. Sannan na biyu al-khabaru sadiqu anhu, ko dai a samu labari ingatacce cewa ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake, wannan kuma babu wannan labarin. Aw mushahadatu nadhirihi, ko kuma ka ga mai kama da shi. Kenan ba mu da hanya uku, na farko ba mu ga Allah ba, na biyu ba mu ga mai kama da Allah ba, na uku bamu samu labarin hakikanin yadda zatin Allah yake ba. Muna sanin Allah ne ta hanya biyu kawai, daga Alkur'ani sai hadisi, hadisi ingatacce. Muna sanin Allah ne bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, muna sanin Allah ne da sunayensa da sufofinsa da kuma ayyukansa. Shi yasa da annabi Musa yace rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Da haka bai samu ganin Allah subhanahu wa ta'ala ba, amma a aljanna za a ga Allah. Lillazina ahsanul husna wa ziyada, wannan ziyada shine ganin Allah, wanda ganin Allah a cikin aljanna ya mafi aljannar dadi. Idan aka ga Allah ya fi aljannar dadi, saboda haka in mutum ya shiga aljanna, babban ni'imar da Allah zai masa bayan shiga aljanna shine ya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka wannan shine ma'anarsa ɗayan uku, ko dai an tsago shi daga alaha bi ma'ana tahayyara, ko alah bi ma'ana abin istatara, ko kuma alaha ya alahu ilahatan bi ma'ana ibadatan. Ma'bud kenan shine ma'aluh, shine Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman yana cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahman ala sigati fa'alan, wanda yake nufin mumtali, wanda ya cika da wato rahama, shine zir rahmatul wasi'a, ma'abocin rahama yalwataciya. Wa rahmati wasi'at kulla shay, rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, mai faffadar rahama, mai gamammiyar rahama, mai yalwatacciyar rahama, wanda ta shafi kowa da komai, yana rayuwa ne karkashin rahamar Allah a duniya da lahira. Shine fadadaddiya, yalwatacciya, gamammiya, isashshiya, shine wace wa rahamati wasi'at kulla shay'in, komai yana gudana ne karkashin wannan rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ar-rahim bi ma'ana fa'il, bi ma'ana fa'il. Rahim ala wazani fa'il, fa'il yana zuwa da ma'anan fa'il, wato mai aiwatar da rahama din akan bayinsa. Shi yasa yace wa kana bil mu'minina rahima, Allah mai rahama ne akan bayinsa mu'minai. Don haka sai a ce ko dai ar-rahmanur rahim yana nufin sunaye ne guda biyu na Allah, dukkansu suna nuna abu daya, an tsago shi ne duk daga rahama, wato rahamar Allah. Rahamar Allah aka tsago ar-rahmanu, daga na aka tsago ar-rahimu, sai zama ma'anarsu kenan daya ce, mai rahama, mai rahama, ko kuma mai fadadaddiyar rahama, wacce ta hada mu'minai da kafirai da tsuntsaye da dabbobi da mala'iku da aljanu da mutane da daskararru da kowa da komai, zai samu rahamaniyar Allah. Amma rahim yana nufin mai kebantacciyar rahama, wanda mu'minai ne kadai za su samu, shine shiga aljanna. Tunda kaga a lahira kafirai ba za su samu wannan rahama ba, tunda sun saba wa Allah sai a kai su wuta. Don haka sai ya zamo rahamaniyar Allah ta lahira bata hada da su ba. Da haka malamai suke fassara ar-rahman cewa zur rahmatul wasi'a ash-shamila li kulli shay, kuma su fassara ar-rahim cewa zur rahmatul khassa al-wasila, mai rahama kebantacciya, mai saduwa da mu'minai. To Allah ya sa mu cikin rahamar sa fadadaddiya din da tsokakkiya din, kowa ya samu ya shiga. To sunan Allah ar-rahman yana daga cikin sunaye da Allah subhanahu wataala ya ta maimaitawa a cikin Al-Qur'ani, kuma yana hada shi da ar-rahim. Babu inda aka hada sunan Allah ar-rahman sai dai da ar-rahim kawai, duk nazarin da muka yi a cikin Al-Qur'ani. Amma ar-rahim Allah yana hada shi da wasu sunayen da yawa, amma ar-rahman ba za ka taba samun sa da wani suna a jikinsa ba. Duk da ar-rahman yazo, in dai ba ar-rahim ba, to ba za ka same shi tare da wani suna ba. Misali Allah subhanahu wataala ya faɗi ar-rahman sau 57 a cikin Al-Qur'ani. A waɗannan gurare gaba daya ya hada shi da huwar rahmanur rahim, huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yana hada shi da ar-rahmanur rahim, wanda yake cewa tanzilun minar rahmanir rahim, wannan saukakke ne daga mai rahama mai jin kai cikin suratul fussilat, ko huwar rahmanur rahim cikin suratul hashari, ko ar-rahmanir rahim a cikin suratul fatiha, ko innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Waɗannan sune gurare guda biyar, Allahu la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim, inda Allah ya hada ar-rahmanu da ar-rahimu a guri guda. Amma duk inda ar-rahman yazo ba anan ba, zaka same shi kadai yake zuwa. Wai za qila lahum musjudu lir-rahman qalu wa mar-rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ar-Rahman allama al-Qur'an, Ar-Rahman ala al-arshi istawa, Ar-Rahman fas'al bihi khabira, qul ud'u Allaha aw ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. To Allah ta'ala ce wa rahmati wasi'at kulla shay, rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma wa rabbuka al-ghafuru dhur rahma la taqanatu min rahmatillah. Shi sa ba abinda Allah yake so irin siffar rahama, siffar rahama da siffar tausayi da siffar jin kai da siffar alkhairi. To sannan ar-rahimu Allah subhanahu wataala ya fade shi sau 95 a cikin Al-Qur'ani. Sau 95 Allah ya ambaci ar-rahimu a cikin Al-Qur'ani. Yazo ar-rahimu sau 59, yazo rahimi sau 6, yazo rahiman sau 20. Allah yana hada ar-rahim da wasu sunayen daban domin ya nuna mana rahamarsa da kuma gafararsa. Misali Allah ta'ala ce innahu huwa tawwabur rahim, innahu huwa tawwabur rahim, ya fadi wannan a gurare 8 a cikin Al-Qur'ani. Sannan ya fadi wa huwa al-ghafurur rahim, wannan shi yafi kowanne yawa a cikin sunayen da Allah yake hadawa biyu. To wa huwa al-ghafurur rahim yafi kowanne yawa domin an ambace shi sau 71. Wa huwa al-ghafurur rahim, inna Allaha kana ghafurar rahima, غفورٌ رحيم إن الله غفورٌ رحيم والله غفورٌ رحيم وكان الله غفورٌ رحيما waɗannan bibiyun Allah ya fi hada su da gafara da rahama. Gafara kai zunubi ya maka gafara sannan ya ji kanka ko baka ce komai ba, dan ya ce ghafiruz zam wa qabilut tawb shadidul iqab zuddaul nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sannan ya kira kansa al azizur rahim sau 12 inna rabbaka la huwal azizur rahim. Azizur rahim mai buwaya mai rahama. Allah yana hada wannan a gurare daban-daban har so 12. Sannan ya ce innahu huwal barru rahim, al barru ar rahim. Wannan suna al barru na Allah ya hada shi da ar rahim a guri daya cikin alqur'ani. Sannan ya kira kansa innahu huwar wa huwar rahmanur rahim so 5. Sai ya ce inna allaha bin nasi la raufur rahim. Rauf, rauf mai tausayi, rahim mai jin kai. Waɗannan suna Allah yana hada su. Duk sanda nazo aya mai irin wannan sai inji zuciyata ta yi dadi cewa lalle da kyar insha Allah ba mu wuce ba. Saboda yadda Allah yake fadan sunansa, in ka ji dadin sunan sai ka ji cewa kawai ka tuba dai ka daina laifi kawai kuma ka sa rai. Amma Allah yana nufin yawa bayin sa rahama. Tunda yace qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kuma yace nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sannan yace wa anna azabi huwal azabul alim. Kaga sai ka sa rai kuma ka ji tsoro lokaci guda, an tsorata ka ka bar sabo, an kuma sa maka rai ka tsaya kai abin da ya dace. To Allah ya hada wannan a gurare daban-daban har gurare 8. Sannan akwai inda yake cewa inna rabbi rahimun wadud. Allah mai rahama ne ko mai nuna soyayya. Allah yana so ana san sa. Saboda haka wannan ma yana dada zaburar da kai cewa kai kokari ka so Allah, Allah ya so ka. Shi sa wani gure yake cewa inna allaha tawwabur rahim salamun qawlan min rabbir rahim inna allaha kana bihkum bikum rahima wa kana bil mu'minina rahima. Saboda haka duk wannan zaburarwa ce da kwadaitarwa cewa kada mu yi nisa, kada mu wato yi watsi da Allah subhanahu wataala, domin mai rahama ne, mai jin kai ne, kuma zai ji kanmu kuma zai mana rahamar ko muna sa rai insha Allah ta'ala. To dangane ga abin da ya shafi ma'ana kenan ta kalmomin nan da muka lissafa guda hudu, al-ismu, Allah, ar-rahman, ar-rahim. Dangane ga li'irabi kuma mun ji malamai sun kasa biyu cewa akwai li'irabin cewa bismillahir rahmanir rahim fi mahalli raf'in ne khabar mubtada, ko bismillahir rahmanir rahim fi mahalli nasbin ne maf'ulun bihi. To tunda ba din nan harfu jarrin ce ko, sai mu ce ba harfu jarrin, al-ism majrurun bil ba, wasmul jalala mudafin ilayhi, da haka mudafin ilayhi ma majrur ne, sai zama ism an masa jarra bil harf, wasmul jalala an masa jarra bi al-idafa, da haka sai zama bismi bismillahi kowanne an masa jarra, bismi bismillah, bismi ismu an masa jarra bil ba, wasmul jalala an masa jarra bil idafa. To ar-rahmanir rahim ina samu tasa jarra din, tunda wannan an masa jarra bil idafa, wannan an masa jarra bil harf. To ar-rahmanir rahim malamai suka ce su kuma an musu jarra ne bit tabi'iyya. Me ma'anan tabi'iyya? Shine ko dai badal ko sifa, ko badal ko sifa. Idan an ce badal ne, da kace bismillahi kana ko bismir birrahmani birrahim, ina neman taimakon Allah, ina neman taimakon Allah mai rahama, ina neman taimakon Allah mai jin kai, kamar ka nemi taimakon Allah so uku, domin sunaye ne guda uku, shine ma'anan wato badal. Shi Allah din shine Ar-Rahman din, Ar-Rahman din kuma shine Ar-Rahim din. Kaga ka ambaci sunan Allah so nawa? Ka ambaci sunan Allah so uku. Ka ambace shi da sunan Allah, ka ambace shi da sunan Ar-Rahman, ka ambace shi da sunan Ar-Rahim. Shi yasa ake sawa mutun suna Abdullahi, a sa masa Abdurrahman, a sa masa Abdurrahim. Ko ba a sawa? Har Annabi ya ce sunan da yafi kowanne shine wanda aka sawa mutun Abdullahi ko Abdurrahman. Abdullahi ko Abdurrahman shi sa wanda aka haifa masa yaya daga bismillah ya fara sa musu suna. Dan farko ya sa masa Abdullahi, na biyu ya sa masa Abdurrahman, na uku ya sa masa Abdurrahim, sai kuma ya shiga Qur'ani, duk inda ya gamu da suna Allah sai ya raba ya ce to kuma Abdu wane. wato dai zama tsantsan bauta, dan haka ma'anarsa kenan kowanne sunan Allah ne, da haka anan sunayen Allah ne guda uku aka kawo, sai zamo Ar-Rahmanir Rahim an masa jarra ne da wato badal ko kuma sifa, domin asma'ullahi ta'ala a alamun wa awsafun, sunayen Allah wato a alam ne, suna ne a lokaci guda kuma sifa ce a lokaci guda. Me bambanci da sunan mu? Yanzu a iya sa maka suna Salihu, amma kuma kai ba Salihi bane a aikace, amma Allah an ce masa Alimu to yana da ilimi, an ce Rahimu yana rahama, in an ce Azizu yana da izza, in an ce abinnan Khaliqu to ya khaliqu, in an ce Azizu yu'izzu, aziz ne kuma yu'izzu man yasha'u wa yuzillu man yasha'u, da haka sunan Allah yana tattare da sifa. Kenan za a iya masa li'irabin jarra din a hali biyu, ko dai halin ya zama badal, wato sunaye ne na Allah guda uku kenan, ko kuma sifa ce ta Allah, domin a cikin Ar-Rahman akwai sifa akwai suna, a cikin Ar-Rahim akwai sifa akwai suna, da haka in kai masa jarra anan duk ya sha. Wasu malaman suka ce na nahawun suka ce akwai fuskoki guda tara da zaka iya karanta bismillah, sai ka ce Ar-Rahmanir Rahima, in kai haka yayi zaka iya cewa bismillah Ar-Rahmanu Ar-Rahimu, zaka iya cewa bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahimi, kunga fuska uku kenan, zaka iya cewa kuwa bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahima, zaka iya cewa kuwa bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahimu. To amma suka ce in yunsabir rahmanu aw yartafi'a faljarru fir rahimi qata'an muni'a, in yunsabir rahmanu aw yartafi'a faljarru fir rahimi qata'an muni'a, idan kace bismillahir rahmana to ba za ka ce kuma ar-rahimi ba, kun kace bismillahir rahmanu ba za ka ce ar-rahimi ba, a halin da kaiwa ar-rahmanu fataha ko kai masa rufa'a to haramun ne kaiwa Ar-Rahim jarra, amma idan kaiwa Ar-Rahmanu rufu'a zaka iya yi Ar-Rahim rufu'a, kace bismillahi Ar-Rahmanu Ar-Rahim, za kuma ka iya wa na farko fataha bismillahi Ar-Rahmana Ar-Rahima, zaka cewa bismillahi Ar-Rahmanir Rahim, zaka cewa bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim ko Ar-Rahmana Ar-Rahim ko Ar-Rahmani Ar-Rahima, duk waɗannan zaka iya yi, amma ba zaka yi Ar-Rahmana Ar-Rahimi Ar-Rahmanu Ar-Rahimi ba, ko ne kuma yana da wajahi ta wannan fuska, in kace bismillahi Ar-Rahmana to Ar-Rahmana ya zama fa'ulun bihi mansubun li fi'il mahzub taqdiruhu bismillahi a'ani a'ani Ar-Rahmana wa akhussu Ar-Rahmana wa akhussu wa amdahu Ar-Rahmana wa amdahu Ar-Rahima, sai zama fa'ulun bihi mansub, ko kace bismillahi Ar-Rahmanu Ar-Rahimu sai zama khabar mubtada bismillahi Ar-Rahmanu ay huwa Ar-Rahmanu huwa Ar-Rahimu, ya zama wannan, in kace Ar-Rahmani Ar-Rahimi ya zama kuma adafi ne akan sunan bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi, in kace bismillahi Ar-Rahmanu Ar-Rahmanu Ar-Rahimi, in kace Ar-Rahimi anan kai kuskure, domin shi Ar-Rahimi sifa ne na Allah din, tunda sifa ne na Allah ba za a katsa'un sa a sa a shiga tsakiyar sa kuma a ce yana komawa kan ismul jalala ba, wannan ta bangaren malaman nahwu kenan da nasu suruti. To sunan Allah subhanahu wa ta'ala ana shiga da shi cikin abubuwa da dama, misali daga ciki shine wajen cin abinci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana in zamu ci abinci mu ce bismillah. Me ma'anan bismillah? Kana nufin bismillah a akulu, ina ci da sunan Allah, shi sa suka ce fi'ilin ya zama munasib, ya zama munasib lil maqam, bismillah a akulu, domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mu wani yaro samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika, in zaka ci abinci ka ce bismillah. Me ma'anan bismillah? A akulu bismillah ko bismillah a akulu, ina cin abincin nan da sunan Allah, kaga abinci zai albarka saboda an fara ambaton sunan Allah akan sa, sannan shedanu da suke gurin idan suka ji kace bismillah to sai su tashi su bar gurin ba za su ci abinci tare da kai ba in kai bismillah ka haramta wa shedan abincin da aka yi bismillah haka nan idan ka fara ci kamanta baka ce bismillah ba sai da ka zo tsakiya sai ka ce bismillah awwalahu wa akhirahu ko bismillah fi awwalihi wa akhirihi to ko shedan ya ci sai ya amayo shi zai ce ka masa asara wata rana wani mutum yazo yana cin abinci bai basmala ba sai daga karshe yace bismillah fi awwalihi wa akhirihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace shedan ya ci abincin nan amma ka haramta masa ya amayo shi saboda shi ba zai ci abinda aka yi bismillah ba kuma dabarar da kai da kace fi awwalihi wa akhirihi na manta ban yi basmala ba don haka wannan basmala ta fara aiki daga farkon abincin zuwa karshe shi kuma farko yace wanda ba a yi basmala ba tunda kace basmala ta fara aiki daga farko to duk abin da shedan yace sai ya amayo shi to da ka faɗi wannan don haka kenan basmala ana yin ta a lokacin da za a ci abinci sannan in za a yanka dabba sai an ce bismillah shi sai Allah ya ce wazkuru smallahi alaihi wala ta'kulu mimma lam yuzkaru smallahi alaihi kakkuci abinda ba a ce bismillah ba sannan kakkuci abinda ba a ambaci sunan Allah ba in za ku yanka kuma ku ce bismillah kenan fada bismillah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ma anhara dama wa zikra smallahi alaihi fakul abin dudda aka yanka ya fitar da jini kuma aka ambaci sunan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaci idan ka aika karanka kace bismillah kama shi duna sai karanka ya bi dabban nan da gudu yaje ya chapkota to ko ya kawo ta babu rai sai ka ci amma idan ka ce shh kama shi duna to idan ya kawo babu rai shi ba za ka ci ba wani yace to ya rasulullah ni dan farauta ne wanda ya san harkar farauta a musulunci da zan saki kare na ko shaho na sai da nace bismillah shi kuma wancan dan farautar bai san farauta a musulunci ba yace shh kama shi duna sai muka zo muka tarar da farautar ta mutu a tsakiya bumu san kare na ne ko karansa ya kashe dabba ba ya za a yi manzo Allah ya ce kakkaci don an samu shakka yace kakkaci inna ma sammaita ala kalbikal muallam yace ka ce bismillah ne akan karanka da ka koya masa farauta don haka ba za ka ci abin da kake shakka karanka ne ya kashe ko ba karanka ba kun ga ashe basmala anan tayi tasiri wajen yanka sannan wajen shiga gida ana so mutum ya ce bismillah me muke cewa za mu shiga gida bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala allah rabbina tawakkalna kun ga mun fada abu uku bismillah walajna da sunan Allah za mu shiga wa bismillah kharajna da sunan Allah za mu fito wa ala allah rabbina tawakkalna sannan mun dogara ga Allah mahalicci mu shi kadai sannan zaka fito daga gida ma me muke cewa bismillah tawakkaltu ala allah wala haula wala quwwata illa billah idan ka fadi wannan sai shedan ya ce ba ni da ba ka da abokan rakiya shedanu duk inda zaka ka dawo shedan ba zai raka ka ba don ka ce bismillah ka kori shedan kenan sannan lokacin da mutum zai alwala ana so ya ce bismillah ya ce la wudu'a liman lam yazkuru smallahi alai babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba a lokacin da zai alwala dan haka in zaka yi wankan janaba ko zaka yi temama ko zaki wankan jinin al'ada ko daukewa jinin biki ko na janaba ko alwala ko temama ko wanne a fara shi bismillah saboda hadisin bukhari ce tawaddu bismillah lokacin da ruwa ya kabbugo ta tsakanin ƴan yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kalli sahabbai yace tawaddu bismillah ku yi alwala da sunan Allah kenan in za ka yi wannan ibada ita ma sai ka ambaci sunan Allah sannan lokacin da mutum za su kwanta da iyalansa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yace in kai bismillah ba za a baka kangararren da ba ba za a baka dan kalara ba ba za a baka dan daba ba ba za a baka dan jagaliya ba ba za a baka dan sara suka ba ba za a baka dan ta'adda ba in kace bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana mimma razaqtana idan allah ya kaddara aka samu da shedan ba zai wato yi nasara akan sa ba dama yace wa sharikhum fil amwali wal aulad wa idhum kai tarayya da su a cikin wato abinda suke da shi na yaya in zaka sadu da matarka ma baka yi basmala ba shedan zai zo ku yi tare da haka sai ya zama dan ubansa biyu da haka yana karɓar umarni ne daga uba biyu da iblis da kai da haka wanda ya firin jaye ko ya fi kulawa da shi shi zai ja sannan lokacin da za a sa matacce a kabari ana cewa bismillah wa ala millati rasulillah ko bismillah wa ala sunnati rasulillah in zaka bar duniya a raka ka da bismillah a saka ka a kabarinka da bismillah haka nan idan yamma ta yi da safiya annabi ya ce mu yi bismillah kafa uku domin neman tsari daga iblisai da shedanu da jifa da sihiri da tsafi da baki bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim idan kai wannan kafa uku da safe kai kafa uku da yamma Allah zai tsare ka daga sharrin iblisai da shedanu kamar yadda ya tabbata hadisi sannan in mutun ya fado daga kan dabba ko ya fado daga mota ko ya fadi abinda ake so ya ce bismillah kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya fado sai ya tsine wa shedan yace ka daina zagin shedan kare girma yake yi kace bismillah sai ya kasa dan baya son a ambaci sunan Allah haka nan lokacin da kaji wani guri yana maka ciwo a jikinka ko ya kumbura baka san meye ba kafin ka je ka ga likita to abu na gaggawa da zaka fara ka rike gurin kace bismillah 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 a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhaziru kafa bakwai in kai wannan zaka gurin ya sace wannan mujarrab ne babu shakka akai to sannan lokacin da mutun zai shiga ban daki nan ma akwai bismillah duk da hadisin ana magana kan ingancin sa cewa allahumma a'udhu bika min al-khubus wal khaba'is shine yazo a cikin sahihul bukhari da muslim amma bismillah din ta zo a wani hadisi wanda malamai sun inganta sun da'afa shi sannan lokacin da wato mutun zai shiga masallaci yace bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma aftah alayya abwaaba rahmatika in zaka fito bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma aftah alayya abwaaba fadlika kaga wannan ma bismillah in za a kashe fitila bismillah in za a kunna bismillah in za a rufe kofa bismillah in za a tura bismillah shi yasa ake cewa rayuwar mutum gaba ɗaya ta zama karkashin basmala a cikin littafin qarrafi wanda ya kira shi al-furuq yana cewa ayyukan ibada na bayi kashi uku ne akwai ayyukan da aka shar'anta a yi bismillah a lokacin fara su kamar waɗannan da muka kawo misali kowanne annabi yayi basmala ko ya ce ayi basmala ko ya koyar da basmala to wannan sai ayi akwai guraren da aka karhanta yin basmala shine akwai ayyukan ibada da ba a ce a fara su da basmala ba to kada mutun yayi anan sannan akwai inda aka haramta yin basmala zaka yi sabo mutun zai sha giya ya ce bismillah ko zai zina ya ce bismillah ko zai fara caca a ce to kafin fara lalewa mu yi bismillah mana kaga za a lalaka tin caca a ce bismillah kaga an yi sabo in za a yi sabo ba a bismillah in za a yi sabo za a yi bismillah wani dan tauri ne ya dauki wuka ya caka a cikin sa sai ta kare ya dauki ta biyu ya caka a cikin sa sai ta kare da ya dauta uku sai wani ya ce ayi bismillah sai ya tsaya ya shiru yace mahaukaci ne ni an ga maka akwai abin da za a yi basmala bai shiga ba saboda in yace bismillah tsafin karewa zai bukata shiga ba abin da zaka ci in kuma kana so gwada ato kaga dan tauri dama sai a bismillah ba abin wasa bace haka lokacin da mutum zai cire tufafi manzo Allah ya ce in zaka cire tufanka kace bismillah to Allah zai rufe idanun shedanu ba za su ga al'auranka ba wannan yana da muhimmanci don wasu kan cire tufafin za su kwanta ba sa yin wannan basmala din to yana da kyau a yi bismillah muna cewa basmala saboda takaitawa kamar yadda ake cewa hauqala basmala bismillahir rahmanir rahim hauqala la haula wala quwata illa billah in kuma aka ce haylala la ilaha illa allah in an ce hauqala la haula wala hayala la hayya ala salah hayya ala falah to wannan duka takaitawa ne laraba suke yi to nan za mu tsaya sai kuma a darasin mu na gaba insha Allah ta'ala a dai kan basmala mu ji abin da ta kunsa. A wannan yace mallam ina fama da ciwon koda, likitoci sun ce rinka shan ruwa sosai, in nayi azumi ina shan wahala sosai, yaya zan yi? Cikin mutane 12 da aka yi musu sauki su sha azumi, akwai mai larurar kishirwa da mai larurar yunwa. Idan kana da wani ciwo da aka ce kakka dau lokaci baka ci abinci ba, ko kana da wani ciwo da aka ce kakka dau lokaci baka sha ruwa ba, to shikenan sai ka dinga shan ruwa kana cin abinci. Idan ciwon naka mai warkewa ne, in ka warke sai ka rama, idan ba mai warkewa bane to sai ka dinga ciyar da miskini daya a bakacin kowane azumi guda daya. Wace irin shiga ya kamata budurwa ta rinka yi in za ta fita waje? Tufafin musulunci sai sun cika sharadi 7, sannan za a fita da su waje. Duk matar da kaga ta fito waje tufafinta busu cika sharadi guda 7 ba, to bata yi abin da ya kamata ba. Kuma Allah ta'ala ya ce wal yadrubuna bi khumurihinna ala jiyubihinna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw at-tabi'ina ghayr ulul irbati min ar-rijali aw at-tifl allazina lam yazharu ala awrati an-nisa. Wannan dangi 12 da Allah ya musu sauki su ga kawa da kwalliya da ado na mace, kai baka ciki. Shi sa ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zain. To na farko ana son tufa ya rufe dukkan jikin mace gaba daya, in banda shatin fuska da tafin hannu. Shi akwai malaman da suka ce wajibi a rufe, akwai wanda suka ce mustahabbi a rufe, akwai wanda suka ce ya halatta a bude. Amma dai wal mar'atu kulluha awra illa wajaha wa khaffaiha, dukkan mace gaba daya al'aura ce, don haka tufan da za ta sa ya zama ya rufe jikinta gaba daya sai shatin fuska da tafin hannu kadai ne, waɗannan in sun fito babu matsala sosai. Na biyu, tufan nan ya zama mai kauri, kada ya zama mai shara-shara, domin ya zama mai shara-shara za a dinga kallo jikinta ko a dinga ganin yadda yanayin jikinta yake, don haka ya zama mai kauri. Sannan na uku, ya zama wato yalwatacce kai ya kama jiki, domin ya kama jiki ya bi jiki zai dinga bayyana sura, za ka iya gane suran mace mai kiba ce ko siririya ce, za a gane tidin gabanta da tidin bayanta, duk ya bibbi jiki ya mammanne. To in tufa ya zama wannan, ya saba wannan ka'ida. Sannan ya zama cewa ba a sa masa turare ba, domin an hana mace in za ta fito waje ta fesa turare. Sannan kai ya zama na alfahari, tasiz mai tsada sosai ta sa, don ta nuna ta bambanta da kowa. Sannan kada ya zama na shuhura, wato ta sa shi don ta shahara cewa ita tufanta iri kaza ne, saboda haka ba mai irin wannan tufa sai ita. Sannan kada ya kama da kayan kafirai. To a cikin sharadin nan ukun nan sun fi mahimmanci: ya rufe jiki gaba daya, ya zama mai kauri, sannan kuma ya zama cewa ba mai kama jiki ba. Ga kauri, ga rashin kama jiki, wato ya zama mai yalwa, yalwar da ba zai dinga mannewa a jikinta ba. Yanzu akwai wani hijabi da ake yi, wanda zaka ga wannan hijabin karama lullubi da shi, saboda gaba daya suran mace yake bayyanawa, duk jikinta gaba daya yake bayyana saboda rashin kaurinsa. Sannan na biyu, akwai mai sharashara, wanda ma har zaka iya cewa rigar nononta kala kaza ce, dress dinta ko skirt dinta iri kaza ne, kaga wannan ba kayan musulunci bane. Da haka matan da suke sa irin wannan su ji tsoron Allah, domin wannan yana cewa abin da yake kawo yawan zina, yake kawo yawan fyaɗe, yake kawo yawan kwartanci, yake kawo abubuwa da dama a cikin al'umma idan mata ba sa yin shigar da Allah ya ta'ala ya ce. Malam, an daura min aure. Eh, ba dama. To kafin ta tare sai aka samu rikici, subhanallahi, a tsakanin dangi na da amaryar. Sai waliyinta ya ce ya kashe auren, ko hakan ya inganta? Aba, ai bai isa ba. Ina waliyinta ya isa ya kashe aure? Abinda yake da iko kawai ya daura. Wala nikah illa bi waliyin, idan ya daura ma to ba shi da iko kuma ya kashe. mai kashe aure a duniya biyu ne tak daga kai sai alƙali sai kuma wanda ka wakilta kace na baka dama ka saki matata da sunana amma in ba haka ba ba duk duniya ba wanda sai saka maka mata dan haka wali a bashi hakuri don Allah ga azumi yayi yaban matarka ta tare shi yafi sauki ko zan iya karban loan daga banki don in biya karatun da nake yi idan babu ruwa matsalar banki ruwa fa mu kuma ruwan nan shafi guda Allah ya tsine wa mai cin ruwa yace in ka duba farkon shafin cha allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa azanu bi harbin minallahi wa rasulihi wa in tumutum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun haka hash karshen shafi guda Allah ya la'anci riba ya tsine wa mai cin riba aka tsine wa sakataren riba da mai karba da mai bayarwa da mai ci da ma shedar riba da an tsine musu albarka dan haka abinda muke so mu yaki riba gaba ɗaya mu kauda ita daga cikin al'umma wannan yasa muke lale da bankunan mu su juye su koma na musulunci domin suna mu'amala da mu a matsayin mu musulmi ko su raba bankin biyu ya zama akwai bangaren shashin mu'amala da musulmi akan addinin ka akwai shashin mu'amala da wanda ba musulmi ba akan addinin sa in ko da za su mai da shi na musulunci gabaki daya to mun fi marhaba da wannan domin kada mu je mu dinga cin haramun muna cin riba gashi Allah ya ce duk dukiyar da take ta riba komai yawanta sai Allah ya tarwatsa ta yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat da haka larura ce kadai za ta sa tilas mutun yayi mu'amala da su ba yadda zai amma in kana da damar da zaka kubuce kada ka shiga harkar riba domin abubuwar riba ba sa albarka ko ba sa dorewa ko ba sa jawo mutun alheri fa Allah ya sa mu dace
Thank you.